This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Saginna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar yau Litinin 16 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin ta da ke kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami game da yakin Gaza. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce zai baiwa kasar Syria tallafin hatsi da sauran kayan amfanin gona. Mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin Moscow, shugaba Bashar al-Assad. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na ƙasar Libya domin jure ƙasar kan turbar babban zaɓe da aka daɗe ana jira.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, kungiyar ECOWAS ta ba da sanarwar yanke shawarar sanya wa'adin watanni 6 a matsayin wa'adin wucin gadi ga kasashen gwamnatin sojin Niger da Mali da Burkina Faso.
Mu yanzu duk ba a kai ga wannan ba. Mu kai yanzu maganar cewa kan masu fita daga ECOWAS ake cewa sun ba da izini ɗan kasashen ECOWAS su iya dinga shiga kasar su. Amma ba su yi maganar kaya ba, wanda kuma kaga cinikayyar nan shine ya budamu mutanen mu.
Sannan wasu 'yan Nijar sun yi tsokaci game da amincewa da ficewar kasashen Mali, Burkina Faso da Nijar daga ECOWAS bayan ba su wa'adin watanni 6 da kungiyar ta yi. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafar da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuka ba ta huda shi tare da Sarfila Hashim Gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin ta da ke kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami game da yakin Gaza, inda jami'an kiwon lafiya na Palestine suka ce sabbin hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai sun yi musabbabin kashe mutane sama da 30 ciki har da ƙananan yara. Matakin da Isra'ila ta ɗauka na rufe ofishin jakadancin ta ya zo ne a matsayin martani ga abin da ministan harkokin wajen Isra'ilar ya bayyana a matsayin tsare-tsaren kasar Ireland na kinjinin Isra'ila. Tun da farko Ireland ta sanar da cewa za ta amince da wanzuwar kasar Palestine, kuma a makon da ya gabata majalisar ministocin Ireland ta yanke shawarar tsoma baki a hukumance a shari'ar da kasar Afirka ta Kudu ta gurfanar da Isra'ila a kotun ƙasa da ƙasa, wace ke zargin Isra'ila da aikata kisan kiyashi a Gaza. Adadin yawan Falasɗinawa da suka mutu a yakin ya kusan kaiwa 45,000. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar a jiya Lahadi cewa zai baiwa kasar Syria hatsi da sauran kayan amfanin gona a matsayin tallafin jin kai, mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin Moscow shugaba Bashar al-Assad. A cikin jawabinsa na yau da kullum, Zelensky ya ce a yanzu za mu iya taimakawa 'yan kasar Syria da alkama da garin fulawa da kuma mai, kayayyakinmu da ake amfani da su a duniya don tabbatar da wadatar abinci. A cewarsa, waɗannan kayayyakin da za a iya kaiwa za su kasance wani ɓangare na shirin tallafin hatsin Ukraine wanda aka ƙaddamar a shekara ta 2022 don samar da agajin abinci ga ƙasashe masu fama da talauci. Ko da a lokacin yaƙi, Ukraine wadda ɗaya ce daga cikin manyan masu samar da hatsi a duniya ta rike matsayinta na noma ɗimbin abinci, kuma duk da barazanar da Moscow ta yi na harbe jiragen ruwa da ke tafiya a tekun Bahar Aswad, Kyiv ta tsara wata kafa don fitar da kayayyakin amfanin gona tun daga lokacin bazara ta shekara ta 2023. Kafar yaɗa labaran ƙasar Koriya ta Arewa ta KCNA ta ba da rahoto a yau Litinin kan yadda Majalisar Dokokin Koriya ta Kudu ta amince da ƙuri'ar tsige shugaba Yoon Suk-yeol a ranar Asabar. Majalisar Dokokin Koriya ta Kudu a ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa ta tsige Yoon a karo na biyu saboda yunkurin da ya yi na kafa dokar soji, lamarin da ya girgiza al'ummar ƙasar. KCNA ta ba da rahoto karon farko a ranar 11 ga watan Disamba kan rikicin dokar sojin ta Koriya ta Kudu wanda ya ɓarke a ranar 3 ga watan Disamba. a yau Litinin kafar yada labaran ta KCNA bata bada cikakken bayani sosai ba, amma ta bayyana kalaman na yun da aka watsa a gidan talabijin a ranar 12 ga watan Disamba, tare da bayyana taron gangamin da aka yi a gaban Majalisar Dokokin Koriya ta Kudu na bukatar a tsige yun bayan da aka kada kuri'ar tsige shi a ranar Asabar. Mukaddashin ministan tsaron Koriya ta Kudu Kim Seon-ho ya yi kira ga sojoji da su ci gaba da yin shiri tare da umurtar jami'an kwamandojin soji da su yi aiki cikin gaggawa don daidaita al'amuran dakarunsu.
Gaba kaɗan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. A babban taron da ta gudanar karo na 66 a birnin Abuja na Najeriya, Kungiyar Tattalin Arzikin Kasashen Yammacin Nahiyar Afirka ECOWAS ta tattauna batutuwa da dama a cikin ajandar ta, inda ta amince da shirin ficewar kasashe uku da ke ƙarƙashin mulkin soji bayan kusan shekara guda ana tattaunawa. Majalisar kuma ta yanke shawarar sanya wa'adin watanni 6 a matsayin wa'adin wucin gadi, tare da bude kofofin ECOWAS ga kasashen uku a cewar shugaban hukumar Umar Taure, bayan da gwamnatin sojin ta Niger da Mali da Burkina Faso suka sanar da cewa sun yanke shawarar ficewa daga kungiyar. A tattaunawar su da wakilinmu Umar Faruk Musa, masanin al'amura ya ce,
akwai abubuwa da dama da suka shafi kiyayewa da lafiya, akwai zancen cinikayya da cire haraji na kaya da ake safaran su a cikin yankin ECOWAS, akwai zancen cire haraji na tikitin jirgin sama don ya sauki, domin an duba an ga cewa harajin tikitin jirgin sama a yankin ECOWAS yana da yawa wanda yana hana mutane iya tafiya. Akwai batun bututu wanda zai dau iskar gas daga Najeriya ya buta duk wannan kasashen da ke tsakanin Najeriya da Morocco, kaga duk kasashen yankin da ke cikin ECOWAS kenan, to duk akwai irin wannan abu. Sannan kuma bugu da kari akwai zancen kasashe guda uku, wato Burkina Faso da Mali da Niger, suka bayar da notice cewa za su fita daga kungiyar ECOWAS. Wa'adin ya kusa cika ƙarshen watan farko da shekarar mai zuwa, wato watan Janairu kenan. A nan kuma su shugabannin kasashe sun yanke hukunci cewa bisa ga dokar ECOWAS, wanda duk kasashen suka sa hannu akai suka amince da shi, dama dokar ta ce idan ka ba da notice za a baka shekara ɗaya, bayan shekara ɗayan kuma sai a ɗau wata 6 a shishirya yadda ƙasar da ta ba da notice za ta fita. Saboda haka su wannan ƙasashe uku sun ba da notice na shekara ɗaya, shekarar ta kusa cika. Bayan wannan duk da haka shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce a ci gaba da ƙoƙarin yadda za a yi bikonsu su zauna.
To wani abin da jama'a za su sani shi ne, ya za a yi da matsalolin tsaron nan a tunkare su ba tare da kungiyar ECOWAS ba? A ɗaiɗaikun ƙasashe ne za a yi wani matsayi, ko ko wace hikima Najeriya da sauran ƙasashen za su yi tunda dukkansu suna fama da matsalolin tsaro?
A ita ECOWAS kaga ko a yanzu shawarwarin da aka yanke, ai akwai sojoji da aka yi karo-karo aka kafa, akwai na ECOWAS wanda yanzu ana shirin kuma za a ba su kuɗaɗe. Shugaban ƙasa ya ba da izini, an faɗi adadin kuɗaɗen ma da aka biya. Kuɗi yanzu an same su da ba a yi aiki, ko da suna cikin ECOWAS ko ba su cikin ECOWAS za a dinga ba su gudunmuwa na sojoji na taimako.
An ce su wannan ƙasashen uku sun nemi haɗin kai, ko zai yiwu a bar 'ya'yan ƙasashensu su yi tafiye-tafiye cikin ƙasashen Afirka ta yamma ba tare da visa ba?
To, ba mu gani ba a rubuce, har yanzu ka san irin wannan abin za a yi tsakanin ƙasashe sai an rubuta. Saboda haka ni dai na san a ma'aikatata ba mu samu irin wannan takarda ba, ba rubutun wani ba. Amma na ji labarin cewa sanarwar da suka fitar ya yi maganan 'yan ƙasa su dinga shiga ƙasashensu, amma ba a yi maganan 'yan ƙasashen ECOWAS za su iya cinikayya da ɗiban kaya a motocinsu don ba shiga ƙasashensu.
Amma yana yiwuwa ku ba da izini mutane su shigo ba tare da takardu ko visa?
Mu yanzu duk ba a kai ga wannan ba. Mu fa yanzu maganan cewa kar ma su fita daga ECOWAS ake. Ni labarin da na ji da ake ta yayatawa a kafofin watsa labarai shi ne sun fitar da sanarwa cewa su sun ba da izini 'yan kasashen ECOWAS za su iya dinga shiga ƙasarsu, amma ba su yi maganan kaya ba, wanda kuma kaga cinikayyar nan shi ne ya fi damun mutanenmu ba.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Ofishin jakadancin ƙatar a Siriya zai koma aiki a gobe Talata, kamar yadda gwamnatin kasar ta yankin Gulf ta sanar a jiya Lahadi, yayin da jami'an diplomasiyar ta suka ziyarci kasar tare da ganawa da gwamnatin riƙon Koriya bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Haka kuma Qatar din ta nada Khalifa Abdullah al-Mahmud al-Sharif a zaman sabon shugaban ofishin jakadancin ta na Syria. Doha ta rufe ofishin jakadancin ta da Damascus tare da kirayen jakadan ta watan Yulin shekara ta 2011 a farkon boren adawa da aka yi wa gwamnatin Assad wanda ya rikide zuwa yakin basasa ba kamar sauran kasashen Larabawa ba. Qatar bata taba maido da hulɗar diplomasiya da Syria gargashin mulkin Assad ba, wanda boren yan tawaye na tsawon kwanaki 11 da ya mamaye manyan biranen kasar, sannan kuma da babban birnin Damascus ya hamɓarar da gwamnatin sa. Doha ta ce komawar dangantakar bayan shekaru 13 alama ce ta matsayin aƙidar kasar Qatar kan juyin juyin halin al'ummar kasar Syria da kuma yin watsi da dukkan manufofin danniya na gwamnatin Assad. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na ƙasar Libya domin warware batutuwan da ke cike da cece-kuce tare da dora ƙasar kan turbar babban zaɓe da aka daɗe ana jira, kamar yadda muƙaddashin shugabar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ta faɗa a jiya Lahadi. Tsare-tsaren siyasa na warware rikicin Libya na fiye da shekaru 10 sun tsaya cak tun bayan wargajewar zaɓen da aka shirya gudanarwa a watan Disamban shekara ta 2021 a daidai lokacin da ake takaddama kan cancantar manyan 'yan takara. Muƙaddashin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Curry ta faɗa a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa sabon kwamitin ƙwararru na Libya zai nemo hanyoyin shawo kan matsalolin da suka kunno kai a cikin dokokin zaɓe. An kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Abdulhamid Aldeiba ta hanyar tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta marawa baya shekara ta 2021, amma kuma Majalisar Dokokin ƙasar a yanzu bata amince da halaccin gwamnatin ba. Deiba ya sha alwashin ba zai miƙa mulki ga sabuwar gwamnati ba ba tare da an gudanar da zaɓe ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bayan amincewa da ficewar kasashen Mali, Burkina Faso da Niger daga kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS, wasu 'yan Niger sun yi tsokaci game da wa'adin watanni 6 da kungiyar ta baiwa kasashen. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya jiyo mana ra'ayoyinsu.
Alhaji Bello Musa, birnin Kwani, jamhuriyar Niger. Dukkan sulhu kasan alheri ne. Wannan al'amari da suke yi na tattako su waɗanga shugabanninmu guda uku ɗin da sun kace sun yi ta ECOWAS, to shi ne muke son shugabannin ECOWAS su ma su yi wannan tattako. Shi dukkan abinda lalama tun farko ba ta yi ba, to tsanani ba zai yin shi ba. Shi yasa tun farkon al'amari da an ka tsananta su ko sun ka nuna ba za su ma dawo ba. Amma wagga maganar da sun kai kwanakin nan, inda Allah hukumci tun farkon shekarar nan wannan maganar sun kai, da ba a warewa. In Allah so da za a sasanta kuma a ta irin wanda an kasa ba. Amma yanzu tunda su sun jaye kuma sun yi nuna talakan kasashen duk ba za ba wani matsala ba, kenan kawai a ta da ita haka nan magana a ce a dawo. Kuma wannan bahoran shi yace sitrotar ga lokaci ya riga ya kare.
Sunana Hajja Ummu Ali, president ta mata nan kwani. In an kace ana tattaunawa, in an ci za a rika busawa, ba a ce in an za za a riƙe gingingin duk yadda an kai abokin tahiya gadi gare ko ka waiwayo kana hira ko ka shine maka magana kana jin dadi. Amma matsala a ce gaba ɗaya kwata-kwata, in an ka fara abu ba a barin shi, ba alheri bane wannan. Duk abin da an ka soma, in aka baka hankuri, aka ce kai hankuri yau, aka ce kai hankuri gobe, ya kamata kai ma da kanka kai hakuri. Dan Adam aziji na, kowa na nashi kuskure. Amma kuma sai a hadu a tattauna, a zamna a san inda bakin zaren yake, a shayo shi a dunki shi. Su abin da ya rage gare su su koma, dan duk duniya in baka magana wani ba za ka ce ta wani. Kuma duk ɗan an ka ce maka kai ka tai kai sulhu, kai kokari kai sulhu, saboda sulhu shi na da lada. Su su yi kokari su koma su zo su tattauna da su a yi sulhun nan.
Musa Karfi, ga sai mutum yana son mata ta yi dan ta yi ta ko ta yi tashi ta bar shi, to shi na iya ta yi bisa ga lallaɓinta, sai dai in ya ga kamar abun bai yiwa armiyan su ya kare da shi da ita. Ka san inda duk an kai kamar harami ga armi, mu ga namu gani sai mace kuma ta yi wani armi, kenan abun da ka gani suka riga suka ce sun ta yi. To ina ganin Haruna sai dai wani iko Allah wanda zai isa wa an kasashe su zo su komo a cikin ECOWAS. Don haka mu muna hwata da Ubangiji Allah ya kare mu da cikin matsaloli don mai talaka yau babu abin da game daɗi irin ya ta shiwala duk inda yake su. To alhamdulillahi mun ga tsaro wanda yake muna ya ta muna wadin albarkacin bakin mu tun da gashi yanzu mutanen Najeriya da suke cikin matsala kilo 5 kilo 10 baka ci kira sai matsala. Yanzu magarba ta kama yau. Yau wanda zai kwana garin ga tsakanin Araba da Illela da suna ne suna da yawa ba su da iyaka ƙauyukan daga gaza kwasu kun cikin birnin Kwani. Kina sai mu ce muku yau alhamdulillahi in na kai ƙarfi hudu ina yawo ban san akwai wata matsala gare mu ba. Kina mu kuma ku ci hankali na muke so.
To madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam. A yau shirin zai shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wanda aka kafa don kare muradin dukkan masu bukata ta musamman. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sake leƙa hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wacce aka kafa ta don kare muradin dukkan masu bukata ta musamman kama daga masu larurar rashin gani, kafa, kurame da dai sauransu. Bayan kammala wa'adin aikin James David Lalu a watan Agusta, an naɗa sabon shugaban hukumar mai suna Ayuba Burki Gufuwan. In za a tuna, shirin ciki da gaskiya ya zanta da Lalu lokacin da masu bukata ta musamman suka yi korafin rashin sauraron bukatunsu da barin kofarsa a bude. Lalu ya tabbatarwa wannan shiri matakan gyara, inda magana daga nan ta kwanta. Yanzu kuma sashen masu bukata ta musamman sun yi korafin gara ma jiya yau, don sabon shugaban Ayuba ya gayyato wani abokinsa mai suna Mr. Tanimu daga Babban Bankin Najeriya don ya taya shi aiki, inda abokin ya zama wuka da nama da barazanar rage hatta ma'aikatan da suka yi aiki a zamanin Lalu. Tsohon mai ba da shawara kan nakasassu a jihar Kaduna, Aqila Abdullahi Jugnu, ya buƙaci garan bawul a baki ɗaya hukumar har sai an samu sauyi.
Alhamdulillahi, gaskiya wannan canji da aka yi mana canji ne ba mai alfili ga duk nakasashen da ke ƙasar nan ba. Na farko dai an canja kuruma, an kawo gurgu, to kuma gurgun bai sa aikin shi ba gaskiya. Da ya zo ga baki ɗaya sai soke kwangilar da James Lalu ya jo bada. Wanda James Lalu ya bada kwangilar na akan ka'ida, sannan duk wasu abubuwa da aka yi ya soke su, sannan yawancin ma'aikata ya canjanta musu waje wani suka san aiki, sannan yana ya ɗauko wani wanda ake shi Tanimu shi ke rubuta komi. Tanimu ba ma'aikaci ba ne, Tanimu ma'aikaci ne na Central Bank, amma ya zo ya kakka gida ya hana shi aiki. Yana ma'aikata suna kuka da shi, wallahi tallahi duk wanda zaka tambaya kaga dai James Lalu bayari na bane, ba dinin mu da shi ba. Ayuba bayari na bane, ba dinin mu da shi ba. Amma wallahi billahi da zaka tambaye duk na kasar sun gara James Lalu so dubu da Ayuba, saboda muna gaskiya ne ba mutumin da zai ban bukatun wani abu gare su. Abin da yake bukata ci gaban na kasar sun suke kasar nan ne yake bukata. So Ayuba James Lalu ya fi sa kai taimaka ma jihar da kasu za su fito, zai taimaka sau da makarantu da sana'an yi da jali da kuma aiki karkashin James Lalu. Ya dauki guragu sama da guda 100 aiki da kasasu different ministry, kuma ya saka su, kuma ya saba ya yi neman su kwangila. James Lalu da kanshi ke fita yake neman kwangila, yake neman za a taimaka ma wannan shi ko wani zama yake ki bace office sai wannan Tanimu, sai abin da Tanimu ya ce mashi. To an taba haka kana ake a Central Bank, zo kai ka gida ka ce kai chief of staff. Babu a abin na commission, babu chief of staff, SA ne. To da kada ake sun ta banka da ku ci kada zaka yake da commissions, haka ake yi ya zai kashi commission gaba ki dai babu mun samu minista bai ji ya ga minista ba, muna karkashin minista na materials bai ji ya ganshi bai hana shi je ganshi, to da minista da shi waye gaba. So gaskiya dole a samu canji, dole mu zai tsaye mana aiki, mu zai tsaya, to za mu fito kwamu da kwarkwata mu na ciwon ba mu kaunshi a sukuke shi kawai.
Ita wannan hukumar na san tun zamanin tsohon shugaba Buhari aka kafata, wacce kuma an yi ne domin masu fama da larura ta musamman, ko kuma in ce wayanda suke rayuwa da nakasa da ake cewa ba kasa wadannan ba, su samu ajiya, su samu nasara. Zuwa yanzu ya wannan hukumar ta yi tasiri kan rayuwar ku?
Gaskiya jo lokacin James ta yi tasiri gaskiya, dan ba inda General Libya je ba ya tabbatar ya san ya saka da kasar su, babu. Akwai gagarumar desk officer, minister of finance, wajen sojoji, yan sanda, dukkanin ma'aikatan da ka sani, akwai Henry James da tabbatar ya saka ma'aikatan desk officer da su, sannan shi ya kawo sound language, aka tabbatar shi compulsory duk inda kake tsammani a media da su news, sannan shi ya kawo ci gaba na sana'an yi da aiki, da inda kai dan makaranta ne kaga makaranta za su makaki, sannan ya samu wajiyar mu scholarship wanda za su karatu, ya tabbata, sannan ya tabbatar ya kafa zone na commission din, ya bude kwana suka bude wa Jos, ya bude yayi a Jos zai yi a Kaduna, duka haka bude rashin da muke da shi a Najeriya, to kaga ya samu ci gaba, amma wannan da yazo ba ci ke wallahi.
Shi kuma shugaban masu bukata ta musamman na Arewa Yarima Suleiman ya ce da hukumar kula da masu bukata ta musamman gwanda babu ita, ga kuma dalilansa.
To da hukumar masu bukata na musamman sai me ba mu shugaban kasa shawara akan masu bukata na musamman da babu su, ya kuma gara ma a ce muna ma babu su. To idan da babu wannan hukumar, ko ina an kashi da zaka yi neman alfarma sai ai saboda babu inda abin nan ne. Idan ba mai ba mu shugaban kasa shawara, duk inda ka shiga za a ce muka babu mai ba mu shugaban kasa shawara ne. Amma muna matukar nadama, muna matukar nadama ce wa'annan su ne wakilanmu a kunshi shugabancin gwamnatin tarayya. Matsalar da yake daminmu mu masu bukata na musamman a yanzu, a to rashin shugabanci a fadar gwamnatin tarayya. Da shugaban kasa zai amsa addu'a mu, ya zama bukatar mu shine na ƙarshe a ce a soke hukumar masu bukata na musamman, a ce a soke mai bashi shawara kan masu bukata na musamman. To wannan shine bukatar masu bukata na musamman, saboda idan babu kamar da na faɗa, kai duk ma'aikatar da ka shiga zaka nemi alfarma, amma duk inda ka shiga zaka ce sai ka ji an taimaku, an tattara wannan, an kai ofisin ma'aikatar ku, an kai hukumar ku, in ka tattara in ka je sai ka ji an ce an kai ma mai babu ma shugaban kasa shawara. Kuma koyaushe fa da sunan mu ake neman kuɗi. Kalubale ga masu bukata na musamman, ci gaba da yin addu'a, Allah kawo ranar da za a ce wannan masu ba mu shugaban gwamnati, mai ba mu shugaban kasa shawara, da kuma mai ba mu da kuma hukumar masu bukata na musamman, yi fatan Allah kawo su ranar da za a gyara. Koyaushe magana ɗaya ne, sai ka ga su ta alƙawarka wadda ba za su iya cika ba, kuma wannan ba wadda ba na gaskiya ba ne.
To kamar yadda wannan shiri ya saba a kowane lokaci na baiwa dukkan wata ko wani da aka ambata damar kare kansa, shugaban hukumar kula da masu nakasa ta musamman na Najeriya Ayuba Gofwan ya ce akwai rashin fahimta a zargin da aka yi masa.
In saban tarihin wannan commission kokawa da aka yi masu bukata na musamman din, da yan uwansu da iyalansu da iyayensu da duk dai masu karamin ganin an taimaka ma civil special needs, su suka ta koka don ba matsalar na kasarsu, ba wani lokaci can yana under ministry of youth social development, wata ran kuma mai da shi ne zai kuma na cewa yana nan dai ana ta yawo da shi, but wannan commission is a product of strong agitation, but idan ka attention rayuwar masu bukatu na musamman a Najeriya in the last 4 years da muna da wannan commission, da baya can da babu commission din ba za su yi wani canji, wani abun a zo a gani ba. Saboda haka a don na gama wani jiya ma nake idan da Tinubu ya wargaje commission din, wanda ya wargaje kuma jaddanta da sauran wasu commission da ya majin nazi da wasu da aka face out, ni ba zan ma fito zanga-zanga cewa an ɗauke mana commission ɗin ba, saboda commission ɗin bai taka wani rawan gani na ga nan da za su an yi wani abu ba. Na dawa because of the I don't know whether for one of the better ones. Lack of vision, that's who you're getting better than Kuma and Dama.
Ayuba, auntie, to me, the Kishigo Commission thing, kusan sai an baki shawara ne kake yin aiki ba wai kamar yadda aka sanka da kafin kai mukami ba da an sanka mutum ne mai kokari sosai
wannan ba abin da yake illa jama'a ko korotin fahimta ko ko singurutun karya saboda kafin in ka shiga sabon organization dole sai ka yi abin da cewa suna kira reorganization ba zan reorganization
garan bawul
yauwa garan bawul to abin da muna yi kenan muna garan bawul kuma gajon shi ne garin gado shi ya kasa a zamanin shi ne aka azusa wannan commission saboda haka duk wani ma'aikacin da ka gani a wurin shi ya kawo shi so quite a lot of people say allegiance to him and an ga matsaloli da IPPC da ESPC da sauran su an su BPP sun ma rufe wasu account an hana yin kwangila da yara manitin ga wasotin a akwai kuma a cikin darajojin wanda ba su so wani jami'ai wanda nuna kawo su as my personal aid wanda za mu haɗa hannu mai aiki tare da su ba.
Masu sauraro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau amma kamar yadda aka ji an bace sunan wani tanimu da aka ce ya kuma hukuma daga Gwamnatin Bankin Najeriya za mu ji martanin sa kan wannan zargi a biyan hukumi zuwa danjin ci gaban shirin yanzu amadadin abokin aiki na Nasiru Adamili Kaya da yake maka shirin ya zo gare ku Mr. Phil Hashim Gumul ke cewa muka tsince lafiya
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
to zara a takaice Isra'ila ta ce za ta rufe option jakadancin tarike kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami game da yakin Gaza inda jami'an kiwon lafiya na Palestine suka ce sabbin hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai ya kashe mutane sama da 30 ciki har da ƙananan yara matakin da Isra'ila ta dauka na rufe option jakadancin ta ya zo ne a matsayin martani ga abin da ministan harkokin wajen Isra'ila ya bayyana a matsayin tsare-tsaren kasar Ireland na kin jini Isra'ila shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar a jiya Lahadi cewa zai baiwa kasar Syria hatsi da sauran kayan amfanin gona a matsayin tallafin jin kai mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin Moscow shugaba Bashar al-Assad a cikin jawabin sa na yau da kullum Zelensky ya ce a yanzu za mu iya taimakawa yan kasar Syria da alkama da garin fulawa da kuma mai kayayyakin mu da ake amfani da su a duniya don tabbatar da wadatar abinci kafar yaɗa labaran kasar Korea ta Arewa ta KCNA ta ba da rahoto a yau Litinin kan yadda majalisar dokokin Korea ta Kudu ta amince da ƙuri'ar tsige shugaba Yoon Suk Yeol a ranar Asabar majalisar dokokin Korea ta Kudu a ƙarƙashin jagorancin ƴan adawa ta tsige Yoon a karo na biyu saboda yunkurin da ya yi na kafa dokar soji lamarin da ya girgiza al'ummar kasar. Ofishin jakadancin katara a Syria zai koma aiki a gobe Talata kamar yadda gwamnatin kasar ta yankin Gulf ta sanar a jiya Lahadi yayin da jami'an diplomasiyyar ta suka ziyarci kasar tare da ganawa da gwamnatin rikon kwarya bayan hanbarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Doha ta rufe ofishin jakadancin ta a Damascus tare da kirayen jakadan ta watan Yulin shekara ta 2021. A farkon boren adawa da aka yi wa gwamnatin Assad wanda ya rikide zuwa yakin basasa. Majalisar Dinkin Duniya za ta kafa wani kwamitin kwararru na kasar Libya domin warware batutuwan da ke cike da cece-kuce tare da dora kasar kan turbar zabe da aka rade ana jira kamar yadda mukaddashin shugaban tawagar Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Lahadi. Tsare-tsaren siyasa na warware rikicin Libya na fiye da shekaru 10 sun tsaya cak tun bayan wargajewar zaben da aka shirya gudanarwa a watan Disamban shekara ta 2021 a daidai lokacin da ake takaddama kan cancantar manyan 'yan takara.
To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. za a ji mu da maimaitin shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjima da hantsi idan Allah ya kai mu.